mất đâu rin chị đẹp. Masu sauraron Tsintsiya Madaurin Kidaya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ci gaba da kokarin ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, jama'a na ci gaba da bada tasu gudunmawar. Haka al'amarin ya kasance kwanaki a garin Illela, inda aka gudanar da maludin tunawa da Sheikh Ibrahim Inyas, kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya aiko da rahoto.
Da tawakkalin kenan a garin Illela local gamma a cikin jihar Sokoto, inda musulmi yan ɗariƙar Tijjaniya suka gudanar da maulidin tunawa da Sheikh Ibrahim Inyas na ƙasar Senegal. Profesa Abubakar Abubakar ya ga wani shine shugaban majalisar sufaye ta tarayyar Najeriya, wanda a lokacin da yake wa mahalarta jawabi game da Sheikh Malamin ya taɓo maganar tsaro tare da baiwa jami'an tsaro shawara.
Saboda haka, yayin da muka godiya ga jami'an tsaro akan fa'idashin da suke yi na kariyar kasar nan da lafiyarta, kuma muna roƙon su don Allah idan muka ba su shawara da fata gari a cikin ɗariƙa sadda suka shigo, muka ga irin matsalar da za su kawo mana, domin duk mutumin da zai ja yara zuwa gaban za ga ma dai Allah ga hili take. Don haka muna roƙon jami'an tsaro sadda duk muka ba su shawara ga irin waɗannan abubuwa, ba mun ce su bi mu a makarce ba, amma su saurari abin da muka faɗi saboda yana da amfani. Domin rashin irin sauraron wannan shi kaza sai ta yi a tsayani sa ka ji boko haramun ya fito, ko irin waɗannan abubuwa da kawo matsala sai an shawara ka hen a hutu da gairin waɗannan matsaloli.
Ku zauna garbuza ba al'umma ta arewa ga kira, ku zauna zama da lafiya.
To su ma dai al'ummar yankin Middle Belt sun ci gaba da kokarin ganin wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin, kamar gangamin da suka yi a harabin majalisar wakilan jihar Plateau da wakilin sashen Hausa na Zainab Babaji da sauran bayani.
Ƙungiyoyin mata da matasa daga shiyar tsakiyar Najeriya sun gabatar da kokensu wa majalisar dokokin jihar Plateau don gwamnati ta ƙara azama wajen dakatar da kashe-kashe da ake yi a yankin. Matasa da matan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi don nuna ɓacin ransu kan rashin tsaro da yankin Middle Belt ya faɗa shekaru da dama, sun riƙe kwalaye ne da ke cewa an yi watsi da mu, muna buƙatar zaman lafiya da dai makamantan haka. Sun yi dafifi ne a farfajiyar majalisar dokokin jihar Plateau, inda kakakin majalisar ta aziya marace su. Jami'in watsa labarai na kungiyar matasan Middle Belt Youth Arise, Clement Selbon, yace suna da tabbacin gwamnati na da ikon tsaye da kashe-kashen da ke aukuwa a yankin.
Mun ga cewa yawancin kashe-kashe da yake faruwa ya gudana ne a wannan yanki na Middle Belt. Kowane sati ka tashi daga bacci sai ka ji an kai hari a wuri kaza, an kashe mutane 10 a can 30 a can 100 kowane rana. Wayannan mutane ne kamar ni da ke, idan ba gwamnati sun dauka wani mataki na sayar da su ba. Domin mun ba da gaskiya cewa sojojin Najeriya da yan sanda da masu hukumar tsaro suna da yanci da kuma ilimi da basira su sayar da wayannan abubuwan amma ya mana kaman ba su ga sun yi niyya sosai ba saboda haka mun fito ne domin mu roke su mu magana da babban murya cewa su dau niyya kamar yadda shugaban kasa ya faɗa a London ma Archbishop na Canterbury yace wayansu ne suka shigo kasan daga Sahel yanta da suna shiga cikin waye masu ciwo akwai masu ciwo na gaskiya amma su suna shiga masu ciwo na ƙarya suna kawo yana hare-hare idan mun yazo daga wani gari ya shiga garin ka ai sojojin garin ku ya kamata ku ba su izini ku ce to nan da wata daya muna so mutanen nan su kare za su kare
ita mama dan Julia John Mangai daga karamar hukumar Bakos tace yanzu haka manoma da dama ba su iya zuwa gonakin su saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su
mun kawo kuka ne domin gwamnati ta ji mu mutanen mu ba su da gidaje an kace wanda an kace an riga an kace kukan mu yanzu shine wayanda suna da rai muna so su samu gidaje domin ruwa sama ya fara fadowa su koma gida su yi noma ba su da wurin kwanciya ba let su zauna su yi noman sannan kuma ga shi jami'an tsaro sun kasa a zo a taimake mu musamman da jami'an tsaro
tun lokacin da aka fara rikicin nan ne gwamnati ta yi domin ta kawo zaman lafiya
a wurin sun tura jami'an tsaro kuma su ne sun zo sun kwantar da damuwa mu mun zata cewa an yi hayan wasu daga wani wuri sun zo sun kara akan wayanda suna nan so sun fi karfin mutanen mu so government ta zo ta yi taimako mun gode musu a lokacin da abin ya kasance sun iya sun kwantar da tanzoma din
kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Peter Azzi yace za su gabatar da koken nasu zuwa matakin gaba
if we are not allowed to go to farm this is a clear indication that we are about to be subjected to abject poverty I will not take that
yace in ba a bar mu mun tafi gona ba wannan ya nuna karara cewa za a takura mu har mu kasance da bakin talauci kuma ba zan yarda da haka ba kakakin yace su ma a majalisa suna kan tattauna batun tsaro kuma za su yi iya mai yiwuwa na ganin hukumomi sun dauki matakan da suka dace
cigaban rayuwa shi ba mu shi wani ne matsani ne addu'a kun shi sai mu kara da samu yi zama da lafiya cigaban mu ne zaman mu lafiya muraya birni muraya kauye mutallafa kasar mu ce mu gyara
haka ne abinda ya sawaka kenan a yau a shirin tsintsiya madaurin ki daya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali kasa za ta ci gaba a huta lafiya
ya faru dan Allah kar mu sake mu ji tsoron ubangiji in mun yi komai yana ganin mu mu yi roƙon shi hada kanmu shikawa sauki shi hada kanmu cigaban rayuwa shi ba mu shi wani ne matsani ne addu'a kun shi sai mu kara da na samu yi zama da lafiya Allah ta dar mu ce mu gyara duhun cikin gari yayi in mun bi doka mu yi biyayya wa shugabannin birni da kauye ko mu zauna kar mu saba al'umma ta arewa ga kira ko mu zauna zama da lafiya
Allah ta arewa ga kira, ku zauna zaman lafiya.
Allah ta arewa ga kira, ku zauna zaman lafiya.
shi'a.